sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da Noman da Dalal da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio a Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa 'yan gudun hijira da ke sansanin Teachers Village a jihar Borno sun gudanar da zanga-zanga kan kuncin rayuwa. Sannan Sulaimuna Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar na zargin cewa Koriya ta Arewa ta dukufa wajen daukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke yaba wa abin da ya kira matukar cigaba a kokarin daidaitawarsu da Koriya ta Arewa, tare kuma da tsaye da ranar ganawa ta biyu da shugaban Koriya ta Arewa yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan makomar kasar. Ya kara da cewa a matsayin wani bangare na wani sabon salon diplomasiya ta urjanjan, muna ci gaba da dagewa wajen shimfiɗa matakan zaman lafiya a yankin ruwan Koriya. To amma shugaba Donald Trump ya ansa cewa akwai sauran aiki, sannan ya tsaida ranar kun 27 da 28 don ganawarsu ta gaba da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a kasar Vietnam. Tuni fadar shugaban Koriya ta Kudu yayi maraba lale da wannan babban labarin. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba, suna masu jaddada cewa ana iya cima yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan makonni masu zuwa. Amma kuma sun ce akwai fa jan aiki a gaba. Kwamitin na jam'iyyu biyu da kuma ɓangarori biyu wanda aka ɗora ma alhakin tsara yadda za a inganta tsaron kan iyakar Amurka kafin wa'adin tafi da gwamnati ya cika ranar 15 ga watan Fabrairu sun gana a keɓe da manyan jami'an kwastam da na kare kan iyaka. Ganawar ta auku ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada buƙatarsa ta kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai ma taso ba. Babu wani ɗan siyasa da ya kamata ya fuskanci haka. Wannan shi ake kira tozarta shugaban ƙasa. Wannan abin takaici ne kuma na illa ga ƙasarmu, a cewar Trump jiya Laraba bayan wani ɗan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin wato bayanan sirri na majalisar wakilan Amurka yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa. Karfa Shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kawayen Amurka sun yi lale marhaban tare kuma da yin kaffa-kaffa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin Dang Nan na ƙasar Vietnam. Labarin wannan ganawar da za a yi shi ne labari mafi girma kan manufofin harkokin waje da ke kunshe cikin jawabin makomar ƙasar da shugaba Donald Trump ya yi shekaran jiya Talata. Ya ce tuntuɓar juna da Koriya ta Arewa wadda ta biyo bayan wata muhimmiyar ganawar da aka yi a Singapore a watan Yunin da ya gabata, wani babban ci gaba ne da gwamnatinsa ta cimma. Wani mai magana da yawun shugaban Korea ta Are, wato ta Kudu, ya ce muna fatan shugabannin biyu za su dau matakan wato cimma matsaya da kuma daidaituwa da ke baro-baro. Shugaban tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce akwai hujjar sa ran cewa gwamnatin rukun kwariyar ta wato kwariya ta kasar za ta yi nasara. David Shearer ya ce bayan rattaba hannun da aka yi kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya, al'amura sun inganta matuƙa idan aka kwatanta da lokacin da mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar ya gudu daga Juba a shekara ta 2016. Shearer a shekaran jiya talata ya ce gwamnati na riko da wato na riƙe da wasu ƙarin yankuna, kuma akwai matuƙar aniya daga ɓangaren jama'a na ganin cewa an samu sauyi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Barnan, Najeriya, inda za ku ji cewa 'yan gudun hijira akalla 35,000 da ke sansanin Teachers Village sun gudanar da zanga-zanga saboda rashin basu abinci a kan kari, zargin da hukumar agajin gaggawa ta jihar wato SEMA ta musanta. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton.
A ran 30 da ya gabata ne da ya wuce 'yan gudun hijira da aka ce adadin su ya kai sama 35,000 da kuma suke zugunne a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Teachers Village, suka yi zanga-zanga a cikin babban birnin Maiduguri da har suka dinga rufe hanyoyi da ma yayi allunan 'yan siyasa sakamakon abin da suka kira rashin basu abinci akan lokaci. Sai dai hukumar samar da agajin gaggawa da kasa wato NEMA da haɗin gwiwar hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wato SEMA sun gudanar wani taron manema labarai da suka karya wata wannan batu na cewa wannan 'yan gudun hijira sun yi zanga-zanga ne sakamakon karancin abinci da majin hankalin 'yan jaridu, game da irin rahotannin da suka ce 'yan jaridu sun dinga wallafawa na zanga-zangan da 'yan gudun hijira suka gudanar da suka ce ba zai ta bangaren su ba. Haka dai yasa na tambayi ɗaya daga cikin shugabannin hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasar wato NEMA, kuma da Salisu Manga, wanda kuma aka dora alhakin raba abinci a waɗannan sansani, ko menene ya tsunduma waɗannan mutane yin zanga-zanga? Ga duk abin da ke cewa.
Amma ina son sanar da ku da cewa ba saboda rashin abinci bane, mun ba 'yan gudun hijira wanda suke Teachers Village camp abinci ranar 15 ga watan 1. Labarin da muka samu akwai ICRC sun je wai suna registration na IDPs din da suke a nan camp din. To lokacin da suke yi dan shine wasu bulamomi na IDPs din suka lura da cewa akwai mutane waɗanda suka zo daga gari suna sa ana musu registration wanda ba su bane, su ba IDPs bane. Sai suka yi masu 'yan ICRC din magana, to ganin haka nan shine 'yan ICRC suka ce to za mu ba ku dama ku shugabanni din ku ba mu sunayen mutane din da suke 'yan IDPs din suka zo tare da ku. Saboda haka nan zamu dakatar da aikin. So dakatar da aikin da suka yi shine sa wasu daga ciki da waɗanda suka zo daga waje din suna ganin da cewa abinda suka zo da niyan yi din ba za su samu dama ba, shine suka hargaza wannan tashin hankali din suka yi wannan zanga-zanga.
Amma
ba dan rashin abinci bane.
Hajiya ya bawo kullu da ya tace shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da ake kira SEMA, wanda ta ce ya kamata 'yan jaridu su tafi kowane bangare kafin su dinga wallafa rahotannin su. Dan a cewar ta, kafafen yaɗa labarai sun ba da rahotannin cewa waɗannan 'yan gudun sun yi zanga-zanga ne sakamakon rashin abinci, wanda a cewar ta ba haka bane. To ko menene ma yasa 'yan gudun hijirar yin wannan zanga-zanga? Ga dai abin da wasu suke cewa.
Wasu aiwa hanya, wasu ruwa ba mu da shi, abin ba mu da shi, an kawo mu kun
wannan sansanoni yan gudun hijira ne da ake kira Teachers Village na ɗaya daga cikin manya-manyan sansanoni yan gudun hijira da ke garin Maiduguri wanda hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato SEMA ta ce ana da mutane 35,000 a cikin wannan sansani kaɗai wanda kuma aka ce bai kamata ce sun wuce mutum 5,000 ba kuma yanzu hakan tana shirin buɗe wani sansani na daban za ta rage waɗannan mutane don gudun ɓarkewar cututtuka. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Da shiri na gaba
nakasa
ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkanku da yau barkanku da sake saduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin nakasa ba kasawa ba shiri ne da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman sunana Sule Mumuni Barma to kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya shirin na yau zai ji ta bakin kungiyoyin na kasassun Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan dokar haramta musgunawa na kasassu a fadin kasar matakin da aka bayyana cewa ya tanadi wasu hukunce-hukunce masu tsauri akan duk wanda aka kama da laifin keta haddin na kasassu za kuma mu fara ne da jin ta bakin ɗaya daga cikin na kasassun da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta zanta da shi
to sunana Ashir Abdulkadir Abdullahi gaskiya alhamdulillah muna cikin murna tun jiya da daddare da aka ce shugaban kasa ya sa hannu a bildin nan muka shiga murna wadda bamu taba shiga irin ta ba muna fatan samun ci gaba da yawa a cikin dokar nan na game da gininnuka da ake yi public building zaka ga an yi ba a kulawa da nakasashe wajen parking mota ba a kulawa da nakasashe makarantu ko kulawa da wani mai nakasa duk haka to yanzu da sa hannu a wannan dokan insha Allah muna fatan canji zai samu ko ina duk inda wanda za a yi da wajen daukan ma'aikata a gwamnatoci na wajen ma'aikatan gwamnati da kamfanoni in Allah ya so ya yarda duk za a riga kulawa da nakasashe
shekaru sama da bakwai aka shafe ana fafutukar ganin gwamnatin Najeriya ta tabbatar da wannan doka da ke daidai da ainihin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattabawa hannu a karkashin majalisar dinkin duniya lamarin da yasa shugaban na kasassun jam'iyyar APC Musbahu Lawan Didi jinjinawa hukumomin wannan kasa a sakamakon abin da ya kira karamcin da aka nuna wa masu bukata ta musamman kamar yadda za a ji a zantawar su da Madina Dauda
muna tare da farin ciki duk na kasashen da yake Najeriya na da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau saboda abinda shugaban kasa ya mana abinda wani fatin ya shekara 16 bai iya yi bane an fi sama da shekara 10 ya je ya dawo bila wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko kungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan Allah mai albarka General Muhammadu Buhari wanda yau ya ba mu yancin mu a matsayin mu na yan kasa masu bukata ta musamman ya ba mu yancin mu a matsayin mu na yan siyasa masu bukata ta musamman ya abinda Bature yake cewa ya ba mu freedom yanci na duk abinda yake nana kasassu zai zo gare mu misali alfanun da ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki cikin wannan kuduri da ya sa hannu a kansa shine akwai kaso biyar da ma'aikatu ko gwamnati za su yi gawarewa in an zo dauka aiki wa'annan na musamman ne duk wani na kasashe da ya isa ko yake da ilimin za a dauke shi aiki sannan kuma ya a cikin wannan bill an ba da damar duk gini na gwamnati a tabbata an yi hanyar da gurgu zai iya hawa an yi alamun da kurma in yazo zai gane an yi abin da idan makaho yazo in ya shafa zai iya sani misali a ce nan matar takala ce a wannan abu in ka taba shi wata kil magana zai lifta ce a wannan abu gashi nan dai abubuwan da kai zaka gane wannan ba karamin alheri bane wanda dama haka kungiyar ko majalisar dinkin duniya ta shirya wa duk wani na kasashe a duniya don kyautata rayuwar mu so ina ganin abin da wannan da cije ya mana shugaban kasar mu president Muhammadu Buhari muna masa fatan Allah ya kara masa nasarori a cikin mulkin sa muna roƙon Allah ya kara masa lafiya muna roƙon Allah yanda ya sa hannun ne ya bashi ikon aiwatar da dokar kamar yadda ta sanada sannan muna kara roƙon sa da cewa a gaggauta tabbatar da wannan commission ko hukuma wanda za ta kaddamar da wannan abun kuma in an tashi muna roƙon sa ya sa mana nakasashen da ya kai ko zai iya rike wajen domin naka sai naka muna da wani karin magana ko take da muke kiran mu cewa wanda ake kira nothing about us without us ba abin da za a yi da mu a yi mana dan mu kuma ba mu a ciki so ni na ganin a matsayin mu na yan siyasa Fatim APC yayi abin alfahari yayi abin da tsakanin mu da nakasashen Najeriya bin bashi ne
sakamakon wannan mataki shugabannin na kasassun na cewa an kama hanyar ganin karshen kuncin rayuwar da na kasassu suka yi fama da shi a can baya wanda a bayyane ake gane misalai na musgunawa ba iyaka
a matsayina na gurgu ina gaya maka na sha in hawhawa bai ne hawa bakwai don neman wata bukata ta na sha in hawo matattakala yanzu misali a office ina ni kaina na party na sakatare hawa uku ne muke da shi kuma kullum muna meeting awa na uku ne amma babu lifta so kaga ba zai yi wannan abu yawanci mun rayu ne cikin karfin hali mun rayu ne cikin kwazon cewa kada abin mu a baya amma ba tare da akwai mafita kyautata mana a cikin sauki ba saboda haka wannan alfanun sa shine daga yanzu idan gurgu ya je zai hawo gini na gwamnati ko makarantar gwamnati idan ya kasa anan zai tsaya ya nemi lawyer ya ce wannan gurin ba zan iya hawa ba a taimake ni a neman mu yanci na dole a nemi kuɗin da za a yi yanda zamu iya hawa domin kyautata rayuwar mu dole gwamnatoci su sa hannu tun daga mataki na local government mataki na jiha mataki na ƙasa misali kamar tsarin ilimi kyauta na gwamnati yubek kenan mafi akasari tun daga local government akwai inda aka ware na local government ne akwai aikin jiha akwai aikin gwamnatin tarayya misali primary kowa ya san primary local government ne musamman secondary kowa ya san secondary musamman junior state suke dauka daga tertiary education irin manyan makarantu har ka gama university duk an san na federal government ne yawanci su so irin waɗannan tsarin muke so ya kasance cewa an dauka ko an bambanta sannan kuma muhimman abinda muke nema shine a sa abin nan a cikin budget din kasa za a yi kaza za a yi kaza gashi wannan hukuma ta monitoring ce duk wanda ya zanan gini wani ya approving ba tare da hanyar na kasashe ba dokar ta tanaji haddauri tata naji a cishi tara so kaga wannan ya nuna maka gwamnati da gaske take kuma an ba da shekara biyar ne wajen tabbatar da cewa duk abin da yake a wannan dokar a kaddamar da shi saboda haka akaninmu da wannan dacijo akaninmu da kungiyar Amin jam'iyyar APC shine bashi take bin na kasassen Najeriya ya aje adawa kowa ya zo mu kada mata ƙuri'a mu kadai ƙuri'an mu ta miliyan 20 da wani abu da ake fadan nan mu ce mu ne ma maka shugaban kasa ba wani ba
To masu sauraro anan zamu dakatar da shirin na kasa ba kasawa ba na yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin bakin shirin na yau da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sulaiman Mumuni Barma da sauran abokan aiki ke muku fatan alkhairi assalamu alaikum
ya halitta dai dai abin da babai wanda baya juya sai ba furma ya da kowa ba hau
madalla a gaida sule yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana
da jaridar Ghana Crusader za mu so masharhin jaridin na yau labarinta na farko kuwa shine mambobin majalisar dokoki na NDC su nemi gafara game da kwalaye da suka rubuta mai takaba da hannu dumu-dumu ga jini jaridar ta ce babban malamar jami'ar sadarwa Ghana Aligan ta ce halayyar wasu mambobin majalisa marasa rinjaye dauke da kwalaye da suka rubuta mai takaba da hannu dumu-dumu ga jini abin kunya ne Professor Drega Jeko jaridar ta yi tudda Allah wadai da wannan dabi'ar mambobin majalisar da ke nuna adawa da rantsar da zababban ɗanfin Ayawa su West Wagon Libya Alhassan a ranar talata sun ka bijire wa wannan rantsarwan dauke da irin waɗannan kwalaye har yau a jaridar Ghana Crusade a gano waɗanda suka kashe Ahmed UNDP ce ta bukaci haka jaridar ta ce United Press for Development Network bangaren labarai online ke kiran duk 'yan jarida da ɗiyan Ghana da sun kasan ya kamata su shiga zanga-zangar da aka yi wa suna a gano waɗanda suka kashe Ahmed a ranar 14 ga wannan wata za a yi wannan tafiyar daga mararraban zangon Madina kusa da Accra kuma ana sa ran zai taimaka kawar da take haƙƙin mutane da ingiza aikata ba daidai ba akan 'yan jarida cikin ƙasar nan ita ko jaridar Chronicle cewa ta yi wasu mutane biyu na a hannun 'yan sanda saboda sun saci kuɗi ₦70,000 na koko jaridar ta ce wasu mutane biyu da ake zaton sun saci kuɗi ₦70,000 na Olam Ghana Limited wani kamfanin sayan koko 'yan sandan Juaso cikin gundumar Achim South sun kama su Kwame Evans wadda libra ne na kamfanin da Patrick Dankwa jami'in 'yan sandar unguwar ake zaton sun saci kuɗin daga Asan Credit Depot din kamfanin ranar 29 ga watan Janairu kuma sun shiga hannun ɗan sanda. Jaridar ta ce mukaddashin superintendent ɗan sanda Andrew Anyani ya shaida a jiya su cewa Evans wadda ya san cewa Mr. Freeman Ochirebedu manajan depon ya adana kuɗin cikin ɗakin ya haɗa kai da Dankwa suka saci kuɗin cikin dare. In an leka jaridar Graphic kuwa za a samu wannan labarin ne hukumar zabe ta birkitar da abin da muka faɗi, inji Kodayo. Gamayyar ƙungiyar ƴan sa ido a zaɓen cikin gida, jaridar ta ce ƙungiyar ta Kodayo ta siffata da abun mamaki abubuwa da hukumar zaɓen ta ce ta faɗi game da zaɓen cika gurbi na mazaɓar Ayawa su West Wagon da aka gama yi. Jaridar ta ce mai hurɗa na ƙasa na Kodayo Mr. Albert Ahin a wurin wani taro na neman labarai ya ce hukumar zaɓe ta faɗi abubuwa da ita Kodayo bata faɗa ba a cikin jawabin ta game da wannan zaɓe. Da wannan sharhi na jaridar Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Ina na Kasimu Ali, sadaunin matasan asara a jihar Sokoto. Ina so in wani da wannan dama gidan Radio America ne sakuna ga 'yan Najeriya, musamman matasanmu na Arewa. Da ya zan lokacin siyasa ya riga ya kankama na zaɓen shugaban ƙasa da majalisar tarayya na Watulle. Sai ina fara jawo hankalin matasanmu da su kauce mashiga banga-bangar siyasa wajen illata al'umma, musamman magoya baya jam'iyyu daban-daban. Su yi ƙoƙari su yi karatun tana su, su yi koyi da ƙasashen sun ga cigaba, musamman irin ƙasashen yamma, wajen yin zaɓe babu tashin hankali.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Shayi na garin Garbace da Karbar kuma ta Kadija ta Rabat a Najeriya. Game da wannan makamai ko nakurorin gano ɗan ta'adda da Amurka ta ba wa ƙasar mu na ƙasar bako ta mu ta Nijar, hakika abu ne wanda yake da matukar muhimmanci ganin cewa yadda ta'addanci ya watsu ya kuma haɓaka a ƙasashen Afirka. Sai dai wani hankali ba gudu ba. Muna fatan ba da wannan na'urori zai taimaka ne a kawo ƙarshen ƴan ta'adda, ba wai kuma ya zama na'urorin ne wanda za su kuma zama masu yin aiki da zai kawo wani aikin kuma daban ko ya kawo halin ƴan ta'adda ba. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hali Bako Shaga, ina kira ga ƴan Najeriya. Da wannan lokaci da Allah ya kawo mana na zaɓe, don Allah a kwantar da hankali a yi zaɓe a cikin natsuwa. Allah ya riga ya yi zaɓe, duk wanda zai zaɓa ya zaɓa, kuma duk wanda Allah ya ba to Allah a jure, don Allah shi ka ba da mulki ga yadda ya so. Na gode, sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hali Bako Shaga, ta bisken Najeriya.
Kafin mu gargare ga takaitattun labaru.
Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin cewa Koriya ta Arewa ta duƙufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. Ɗan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba. Suna masu jaddada cewa ana iya cimma yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan kwanaki masu zuwa, amma kuma sun nuna cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi kan wasu muhimman batutuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai ma taso ba. Babu wani ɗan siyasar da ya kamata ya fuskanci haka, wannan shi ake kira tozar ta shugaban ƙasa. Wannan abin takaici ne kuma illa ce ga ƙasar mu, a cewar Trump jiya Laraba, bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka ya yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa. Kawayen Amurka sun yi lale tare kuma da kafa-kafa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin da nan na ƙasar Vietnam.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.